Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Yayin da takaddama ta barke cikin zauren majalisar kasa dangane da kiran shugaba Muhammadu Buhari yayi marabus dalilin gazawarsa a fannin tsaro. Shugaban na Najeriya ya ce shi din dai shine yake gudanar da gwamnatin sa sabanin zargin da wasu ke yi na cewa wasu tsararran mutane ne da ake kira cabals ke bada umarni kan ayyukan gwamnatin tasa. Kungiyar alarmomi ta Najeriya ta ce ya kamata mai dakin shugaban kasa Aisha Buhari ta bambanta kanta da mai gidanta ta fuskar jin kai da tsarin hidimtawa al'umma. Domin alamomi na gwada cewa kamar kumba kamar kacanta. Gabar da majalisar dokokin jihar Kano ta amince da bukatar gwamnatin jihar ta ciwo bashin naira miliyan 15,000 domin zuba su a fannin bada ilimi kyauta. Da alama allura na neman tono garma dangane da zargi na shirin wayan a ci ta karkashin kasa. Daga dai a cikin wannan shiri na kowane kyauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan Kwarano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya koshi tsatsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Shugaban mara sarin jayi na majalisar dattawan Najeriya Sanata Enyinna ya Abarbe yayi kira ga shugaban kasa Buhari da ya gaggauta sauka daga kujerar shugabancin kasar nan sakamakon gazawarsa har ake samun karuwar tashe-tashen hankula da runtsabewar al'amuran tsaro a fadin kasa baki daya. Sanatan yayi wannan lafazi ne a gabar da majalisar ke tattaunawa kan yanayin da kasar ke ciki ta fuskar tsaro da yiwuwar sabunta irin matakan da ake dauka domin kare lafiya da dukiyoyin jama'ar kasa, inda yake jefa ayar tambayar shin ta yaya ma wai za su fara ji shugaban kasa da kansa na cewa wai yana mamakin yadda aka yi lamarin tsaro suka lalace. Lallai wannan abun ban mamaki da ban mamaki yake a cewar Abarbe. Sai dai kuma yana cikin magana ne shugaban majalisar ya kutso cikin wannan zance tare da katse masa hanzari kan cewa kurum ya kawo shawarar mafita, wadda a wannan gaba Sanata Abarbe ya ci gaba da cewa duk masu rayuwa da ruhin farfaganda to lalle za su mutu ne da farfaganda.
Those who live by propaganda will die by propaganda. Mr. President, Nigeria did not elect the IG. We did not.
Abarbe ya ci gaba da cewa talakawan Najeriya ba su zaɓi sufeto janar na 'yan sanda ba, ba su zaɓi shugaban ma'aikata ba, ba mu zaɓi mashawarta kan lamarin tsaro ba. Mun zaɓi gwamnatin APC ne a shekarar 2015, muka sake zaɓanta a shekarar 2019 duk domin tana gaya mana cewa tana da mafita kan taɓarɓarewar tsaro. A don haka tunda an zo ga magagar tikewa ko ta ina mun ga alamun gwamnatin ta kasa cin ma nasarar maganin wannan matsala, dole mu yi kira ga shugaban ƙasar da yi marabu.
So we go to the government and ask this government to resign because they can no longer do anything.
A wannan gaba ne shugaban majalisar ya sake katse shi yana mai yi masa kashedi da ya daina nuna san kai a kalamansa, domin jama'ar kasa da suka zaɓi APC a 2019 sun ga nagarta da ƙoƙarinta ne a 2015 yasa suka sake bata dama. Daman dai wannan Laraba majalisar ta dattawa ta ware ta ne domin tattauna lamarin tsaro biyo bayan kalaman shugaban kasa da ya ce dole yanzu gwamnatin sata da kufa ta ƙara ƙaimi domin ganin ta yi magance matsalar 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane. Wannan muhawara dai kan batun tsaro cikin majalisar yanzu aka fara, kuma rahotanni sun ce za a ci gaba domin lalubo bakin zari. Al'amuran mulki da ke da alaƙa da rayuwar talaka dai suna da dama cikin gwamnatin ta Next Level, kuma cikin batutuwan da ke ɗaukar hankali har da zargi da aka daɗe ana yi wa gwamnatin cewar wasu tsararrun mutane ne daga gidan Muwa da aka raɗa wa suna da cabals ke gudanar da ita, wanda ko da mai ɗakin shugaban ƙasa Aisha ta sha jaddada wannan zance ga kunnen duniya. A karo na gaba a yau ma shugaba Buhari ya sake magantuwa dangane da wannan zargi da ake wa gwamnatinsa, inda ya ce shi ɗin da yi da talakawa suka zaɓa bayan gama kewayawa lungu da saƙo na ƙasar nan yana yaƙin neman zaɓe, kuma ya saɓa layin rantsuwa ta shiga ofishi da kama aiki a matsayin babban kwamandan tsaro kuma shugaban Najeriya shi ne ke tafiyar da gwamnatinsa da kansa ba wani daban ba. Daga cikin waɗanda Aisha Buhari ta rika zargin su ne ke tasirantar da hukuncin mijinta game da mulkin jama'a akwai irin su ɗan uwan shugaban ƙasar Mamman Daura da Isa Funtuwa da kuma shugaban ma'aikata Malam Abba Kyari, wanda cikin bayanan da suka sake fito da haske kan wannan zargi nata a 'yan kwanakin baya take cewa shi kansa mai magana da yawun shugaban kasar Malam Garba Shehu ba aiki yake wa shugaban kasa ba, illa dai rukunin waɗancan mutane da ta ce ra'ayoyinsu na tasirantuwa game da mulkin da mijinta ke yi wa talakawan kasar nan. magana ta abin da ke gidan kaura shi a gidan goje sai gashi ta fara fituwa biyo bayan ziyarar da mai dakin shugaban kasar ta yi zuwa jihar Kano tare da kaddamar da rabon kayayyaki ga jami'an hukumar Karo ta wanda wannan ya janyo shigowar shugaban kungiyar alarmumi ta Najeriya Hizbul Rahman Tukur Muhammad Ladan yana mai cewa kada Hajiya Aisha ta zama kamar mai gidanta a tsarin hidimtawa kasa
ta kawo taimako wanda ba su ba shi suke nema ba a takaice
ruwaye kenan
ko mu Karo ta baka shugaban ma yana cewa shi yana mamaki da wannan taimako ba wanda su ba su tabbata an kawo taimako wanda ga wasu ka cancanta talakawan Najeriya mun yi addu'o'i an ci zabe mun yi addu'o'i Allah ya ba shi lafiya amma yanzu ko ba abin da ka tsina na mana
a rama yanzu idan dan uwanka ya samu ba munna zakai ba
a'a yo ai dan Karo ta ba dan uwana ba a takaice su hukuma ne fa mu kuma talakawa ne na mazauna gari
su ba talakawa bane
a'a su ba talakawa bane su hukuma ne ka taba jin dan Karo ta zo yayi koka yace yana son abin zai ci ko ai wadata suke
suna dai wadata zuci ko
babba wata wadata zuci ai shugaban sai yake fada ce shi yana mama maki wai abin da ogiran shugaban ta kawo masa ga masu
aiki da suke yi mai kyau
mu dai dan Allah dan Annabi muna kira ga ogiran shugaban kasa karki bi sahu mai gidanki gaskiya bismillah ko ya halin ko in kula dake da al'umma Najeriya musamman na arewacin Najeriya muna ta koke koke mai yanzu ka dan Allah ka bani dan lissafin buhu 500 katan 500 mai yada na 200 kudin nawa ne wata local gama wallahi duk sai a wadata wannan kudin talaka dai
Tukur Muhammad Ladan kenan shugaban kungiyar alarmumi ta Najeriya Hizbul Rahman ba ga rukunin alarmumin kadai ba wani ma ya rawa an ce bari dan makadi hata masu hamayya irin su Aminu Gurgu mai fillo suna ganin ta kowane bangare fa gwamnatin ta APC tun daga sama har kasa ta gaza ko ina dalili nasa
cin hanci da rashawar nan tsawon shekara 5 mai girma shugaban kasa ta ko ina ba inda ya tabbaka komai a fadin Afirka Najeriya ita ce ta bi a cin hanci da rashawa a kasashen duniya 187 in ban manta ba Najeriya tana ta 144 a maganar cin hanci da rashawa kaga
nan ma
kwarai kwa 144 kaga anan ma mai girma shugaban kasa bai tabbaka komai ba ga bala'in bashi sama da kasa yanzu gwamnati na ji sabon nono yace aranto da la miliyan 10 mai dan Najeriya ya amfana a gwamnatin mai girma shugaban kasa a baya tsawon shekara 5 kuma a bayan nan akwai dala America miliyan 81 trillion 26 kenan da digo 4 duka dan Najeriya bai amfana a wannan gwamnatin ba sai halin kakanuka yi da haila haula yi wanda gwamnatin APC ta jefa al'umma a cikin wannan Najeriya
yanzu duk maganar da kake fada baka ga tsafin gwamnati wasu yanzu tunanin su da na a kulle duk kana cewa ba a taɓa komai a magana cin hanci
kaga APC da haka ta ginu da haka za ta kare haka shi ma gwamnatin Likimoniya naji cewar za a ranto naira biliyan 15 akan ilimi dole abinda baka da shi akan me za ka ranto abinda za ka yi ka takura kanka
Aminu Gurgu mai fillo kenan dan siyasa a nan Kano cikin kalamansa dai an ji tsokaci game da kudirin gwamnatin Kano na ciwo bashi makudan kudaden naira miliyan 115 da nufin sanya su a fannin ilimi kyauta wannan batu za a biyo mu nan gaba kadan domin jin taza da tsifar al'amarin amma kafin nan mu sake komawa kan batun majalisa da sha'anin wakilci wanda kuma tuni majalisar wakilai ta tarayya aka ce ta rantsar da sabon dan majalisar da ke wakiltar Doguwa da Tudun Wada wato Alhassan Ado a matsayin shugaban masu rinjaye na majalisar wato dai matsayin da yake rike da shi a gabanin kotu ta sauke zaben sa haka zalika daga cikin waɗanda suka lashe zaben cikin gurbin da aka saki gudanarwa idan ba a manta ba akwai honorable Ali Dattiyako a yankin Kero da Bebeji wanda shi ma aka ce tuni ya halarci majalisar karkashin rakiya da masoyansa suka yi masa kuma cikin waɗanda suka take masa baya har zuwa ofishi har da jagoran wannan kungiya ta Akori Bako wato Ibrahim Adamu Tuga wanda yayo tangaraho daga birnin Abuja yana fadin dalilai da suka janyo suka canja canji
to wannan ba abun mamaki bane saboda idan ka duba zaka ga a wannan tawaga akwai mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje akwai manyan mutane irin jagororin mu su Alhaji Garba mai mai kona dan gora sannan akwai irin su Murtala Sulangaro to wannan abu ne da yace duk wani dan yankin Kire da Bebeji a cikin farin ciki yake da shauki na cewar Allah ya rufa mana asiri mun canja canji da canji wannan abu ya faru ne sakamakon irin asara da yankin Kiru da Bebeji suka tinka kirgawa sakamakon wakilcin da Abdulmumin Jibrin Kofaye mana shekara da shekaru kowa ya san irin yanda yankin mu ya dinga kirga asara sakamakon rashin biyayya na wannan dan majalisa tamu karshe har dakatar da shi akai a majalisar tarayya muka zama mun yi shekara kusan biyu ba mu da wakilci a majalisar tarayya ta Najeriya saboda haka yanzu mun canja canji da canji da fatan duk wani shugaba wanda ya samu shugabanci zai daina wulakanta dan adam zai tsaya yayi abin da ya kamata na ganin cewar ya kyautatawa al'ummar sa
ka ji wasu dama suna goranta muku sakamakon yadda kuka sunanta bin nan da ake kira antafati kuka ki dan jam'iyyar jam'iyyar ku kaje ku zabi dan wata jam'iyyar anya ba zai zama wani babban kalubale ba a tattare da ku
mu yan kiru da bebeji ne mu koma gida muka zauna muka raba daki tsakanin mu da yan jam'iyyar PDP da yan jam'iyyar APC muka tsaya muka duba cewar da Ali Dattiyako da Abdulmumin Jibrin Kofa wanne ne zai zame mana alkhairi babu maganar jam'iyya a wannan zaben da aka yi cancanta aka duba aka tsaya aka duba menene makomar kiru da bebeji
Ibrahim Adamu Tuka kenan dan siyasa a yankin Kiru da Bebeji. Da yake maganar rakiya ce, su ma mutanen Ungogo sun yi tattaki zuwa zauren majalisar dokokin jihar Kano domin yin rakiya ga tsohon dan majalisar su Honorable Tasi'u Yalo. Bayan samun matsayi kenan na mai bawa gwamnatin Kano shawara kan harkokin majalisa, har ma yayin wannan rakiya shugaban mulki na karamar hukumar Ali Muhammad minister ke karin haske.
Dama kuma tsohon dan majalisa ne kuma da jajircewar sa da ganin kokarin sa mai girma gwamnatin Kano da Abdullahi Umar Ganduje ya dauko shi ya bashi SA a wannan majalisa mai albarka kuma ina mai tabbatarwa da mai girma gwamnatin Kano da Abdullahi Umar Ganduje wannan da ne mai rike matasa da dattijai da kowa da kowa wannan tsohon dan majalisa kuma yanzu mai ba gwamnati shawara a harkan majalisa ina mai tabbatarwa da yan majalisar jihar Kano zai ba su shawara kuma zai taimake su a cikin ayyukan su kamar yanda ya kamata kuma muna godewa mai girma gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam da wannan babban kujera da ya bamu kuma da ma karamar hukumar Ungogo ya bamu kujeru wannan ita ce ta uku ya bamu chairman Nusube Dr. Dallami Hayo ya bamu engineer Ramat a matsayin DG na Streetlight sannan kuma gashi ya bamu mai bawa gwamnati shara'a harkan majalisa muna godewa mai girma gwamnatin Kano da irin aikace-aikace da abubuwa da ya karamar hukumar Ungogo kuma ina mai tabbatar masa da cewa wannan da zai bashi dukkan wani goyen baya da yake nema a jihar Kano
Honorable Ali Muhammad minister kenan shugaban mulki na karamar hukumar Ungogo shi ma mutari dan daram na kwanar dumawa ya shigo yana nuna farin cikin sa dangane da sake zaben dan majalisar dokokin Kano mai wakiltar Munjibir wato Honorable Tasi'u Ibrahim Zabainawa yana mai cewa yanzu za a ga sauyi ta fuskar ci gaba a fannin ayyukan wakilci
muna jaddada mutakar godiyar mu da jin dadin mu ga al'umma musamman yanda aka zo aka yi zaben nan cikin gurbi na dan majalisar mu na jaha Tasi'u Ibrahim Zabainawa irin yanda aka yi zabe lafiya aka gama lafiya mutane bangajiya da fatan kowa ya koma gidansa lafiya kuma muna tabbatarwa da al'umma dan majalisar jaha ya ce in Allah da za a dora a ci gaba da taimaka al'umma karamar hukumar Munjibir za a ci gaba da kai ayyukan alheri wannan abin da al'umma ku kai Allah saka kowa da alheri musamman yanda aka yi zaben nan lafiya ga malaji
na aka yi zaba
a karamar hukumar ma aka cike gurbi na akwatuna guda biyu a cikin ƙwariyar Munjibir saboda haka muke zo miwa mutane bangajiya
jam'iyyar PDP nawa ta samu
ai magana ce akwatuna guda biyu ne dan majalisar mu na jaha ya samu ƙura 18,000 da wani abu shi kuma ya samu 17 saboda haka wannan abin da al'umma suka yi yanda aka yi addu'o'i aka yi zaben nan lafiya ga malaji muna godiya al'umma kuma da wannan nake godewa al'umma irin yanda kuka zo kuka taya jagoran mu mai girma commissioner ruwa Sadi Wali kuka taya shi taziya na mutuwa da aka yi masa saboda haka da fatan kowa ya koma gidansa lafiya
can zabe da kake magana an ce ku kai kadai kuka yi kidan ku kai rawa
inda haka ake zabe ma to al'umma za su samu kwaduwa da kwanciyar hankali
domin ana mutane su fito su zabi ra'ayin su
jama'a sun fito sun zabi ra'ayin su ni dai ban ga wani abu da ya faru ba ina so in tabbatar maka an fito an yi zabe ba mutumin da zai ce an samu wata matsala an yi zabe lafiya an irga Tasi'u Ibrahim Zabainawa ya ci zabe da wannan nake roƙon sa don girman Allah idan jajircewa idan taimaka al'umma karamar hukumar mai
ba iya mutari dan daram kadai ba shi ma Muhammad Musa Kunya yana da abin fadi akan wannan nasara ta Tasi'u Zabainawa
ta honorable Tasi'u Ibrahim Zabainawa murnar lahi zaben sa da yayi karo na biyu ai mun fito da din takarar mu wato ko Alhaji Ibrahim Shekare wanda dan Munjibir wanda ba shi ya fito ba al'umma karamar hukumar Munjibir ne suka yi da PP suka fito da shi a wannan yanki na mu domin ya dora daga inda aka za
misali tunda kun ce al'umma ne suka fito da shi kenan watakila shi babu san ra'ayin sa kaga kenan watakila zai je
a haba Alhaji ai da ra'ayin sa aka fito da shi da ra'ayin sa
mun yanzu baka ce al'umma ne suka fito
al'umma ne suka fito da ai mun yanzu misali al'umma ai babu yanda zai ka zo wannan idan ba al'umma bane suka fito da kai
amma wace nagarta yake da ita
eh to yana da nagarta ya ce yana taimaka fasila azizin bangaren education
bangaren ilimi
eh bangaren ilimi da bangaren da ya ayyukan alkhairi hanya menene da karamar hukumar Munjibir
kamar ina da ina yayi wa waɗannan
kamar misali idan kace garin Munjibir ɗan Munjibir sheda ne su kansu sun san cewa ana wannan aiki sako daga Alhaji Rabiu Usman Kunya PA amintacce ga dan majalisar tarayya mai kulitir karamar hukumar Munjibir da Ungogo randa ta kusan fashewa insha Allah al'umma karamar hukumar Munjibir Ungogo za su dara ba mamaki ma kai zanga yato ka zo ka ga bikin ba da offer da zai da ba da tallafi da jari da zai a wannan yanki namu
duk wasu abubuwa ne da kake ta fadi har yanzu baka fadi guri ko kuma wata makaranta da shi kansa wannan da kake yabo ya
je ce akwai makaranta da aka dora a nan karamar hukumar Munjibir wanda tsohon dan majalisa
ne sunanta
wanda muka yi mai kiranye ba na ce ma ga sunanta ba amma dai a garin
matashi Muhammad Musa Kunya kenan daga karamar hukumar Munjibir da wannan kuma makalli wasu kalamai na jaje ga mabiya gidan Kwankwasiya da Shehu Isa Direba ke yi kan zaizayar kasa irin ta siyasa da yace ta fara samun su a cewar sa abin da kaga ya koro bera daga Ramiya afka wuta to fa ko shakka babu ya futar zafi
abinda zai sa kaga mai girma tsohon mataimakin gwamna professor Hafizu Abubakar mutumin da tsabar biyayya yana lamba biyu a gwamnatin jihar Kano ya sauka ya kuma bar jam'iyyar ya bi Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso amma kaga ya dawo cikin jam'iyyar ya biyo mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yadda ya zauna a fulo member bayan a baya jiniya ake masa kai ka san wannan abun akwai ban tsoro abinda zai sa kaga yau an waye gari mai girma Rabi'u Suleiman Bici sun zayyana abubuwa na mukamai da suka ce Kwankwaso ne mai salabashi wajen guda biyar amma shi ma ya ajiye dawo yake fulo member a gwamnatin Gandujiya haka zalika in ka kalli mai girma commissioner wanda duk Kano ba wanda ya kai shi sukan mai girma gwamna dan bazau yau shi ma yana nan a cikin Gandujiya kuma a fulo member kuma ya yadda ya zauna a haka yafi daraja yafi mutunci
kuma
uba ga irin su Aminu Dabo
amma duk ba magana ba magana a ce ba na batun a bukatar sa ce a Kwankwasiyar bata biya ba ya sanya suke ficewa
ka duba wanda ya tsawon karu irin wannan da Kwankwaso bukatar sa bata biya ba sai dan kucuku ba mu ɗan Kwankwasiyar 2011
su sun ce ai Kwankwasiyar bukatar su tana biya shi yasa suka ce su da madugun ka hatai
ne alhaji dizzance ne yanzu akwai jigajigai waɗanda za su ƙara ballewa a jikin girma Rabi Musa Kwankwaso su dawo Gandujiya in lokaci ya laka gansu
amma shehu a baya fa shehu kana ɗaya daga cikin waɗanda kuka yi taiban Kwankwaso yanzu za iya cewa canja yayi
dan haka ina tabbatarwa da dukkanin mabiya mai girma Dr. Rabi Musa Kwankwaso shi maciji ne baya ramin kansa domin abin da yake takama da shi a gwamnatin sa shine harkar ilimi harkar ilimin nan na fada mai girma sakataren gwamnatin jihar Kano Malam Alhaji Usman Alhaji shine wanda kwakwalwarsa ce yayi amfani da ita shi ya kirkiro maganar uniform kyauta shi ya kirkiro maganar ciyarwa a makarantun nan na primary school uwa uba shine mutumin da ya kirkiro cewa a samar da jami'a
a makarantun
wannan KUT Tawdil din nan da kake gani kwakwalwar Usman Alhaji ji ne blueprint din sa ne amma ba zai taba fitowa ya fada ba
amma shi ana kalubalantar gwamnatin naku akan wannan arance da za a ci wai na bayar da ilimi kyauta
yo Alhaji baka ganin result a ƙasa duk Afirka ba wata gwamnati ta jiha da tayi aikin da Ganduje
ka bangaren ilimi
komai ma
har shi ne aka je za a ci wancan makudan kudade
to bashi ai hanji ne yana cikin kowa wannan 15 billion din ma tayi kadan domin akwai gine-ginen ajujuwa da sababbin makarantu yanzu barin baka misali wannan chairman din na Subeb ya kirkiri makaranta wadda ɗan talaka waɗanda suke da basira ba iya science school ba duk wanda yake da kwazo za a tsuntso su a cikin makarantun gwamnati a saka su a wannan makarantar ba magana alfarma sai wanda ya cancanta to duk irin waɗannan gine-ginen su za a shimfida da waɗannan kudaden kuma mutanen Kano su jira za su ga yanda ilimi zai koma a jihar Kano
tunda yake kalaman na Shehu Isa Direba ya karkare da batun ilimi kyautan za mu shiga batun bukatar gwamnatin jihar Kano ga zauren majalisar dokoki da aka ce tunuma majalisar ta amince da wannan bukata ta neman ciwo bashin naira miliyan 1015 domin tallafar manufar bayar da ilimin kyauta kuma dole a matakin primary da secondary tun bayan fitowar wannan bukata dai bangarorin al'umma daban-daban ke ta cece ku sai tare da kallon yadda tsarin mulkin ke tafiya ta fuskar yiwa jama'a hidima wanda wasu ke ganin lallai akwai shubha dangane da wannan kuduri na ciwo bashin waɗannan makudan kudade abin tambaya dai a wannan gaba shine shin waɗannan dalilai ne ko kuma hujjoji majalisar ta yi la'akari da su cikin bukatar gwamnatin kuma har ta amince da kudurin ciwo wannan bashi cikin tattaunawar gauta da Honorable Kabiru Hassan Dashi dan majalisar Kiru kuma mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar akwai amsar waɗannan tambayoyi
shi wannan bashi za a karbo shi ne domin a yi wa wannan sabon tsari na ilimi kyauta kuma dole ga kowanne yaro daga matakin primary zuwa na secondary wato pre and compulsory education wannan shine makasudin da yasa za a karbo wannan bashi kuma cikin abubuwan da ake so a yi da wannan kuɗi ta bangaren wannan shi sabon tsari na ilimi kyauta kuma dole da kowanne yaro akwai makarantu da za a gina sababbin ajujuwa za a gyara kuma waɗanda suka lalace za a sai kujeru bencina da kuma kayan koyo da koyewa na yau da kullum wannan kusan shine dalilin na karɓo wannan bashin
Honorable Kabiru Hassan Dashi kenan mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar Kano to amma akwai waɗanda ke da hasashen cewa bisa tsari dole ne sai majalisa ta ji ra'ayin jama'a kan wannan bukata ta gwamnati kafin ta amince da ita wanda hakan ya sa muka ga dacewar ji daga masana doka shin wancan hasashe an ya gaskiya ne ga dai barista Umar Usman Dan Baito
ko a Najeriya akwai doka wadda specifically wannan dokar an yi ta domin ta kula da abin da ya shafi harkar cin bashi wanda gwamnatin jaha ko gwamnatin tarayya za ta yi, wanda wannan doka ana kiranta da suna Debt Management Office Act, kuma an yi ta ne a shekara ta 2003. To saboda haka akwai sharuɗa da ƙa'idoji da wannan doka ta gindaya cewa idan federal government ko state government za ta ci bashi, kuma wannan bashin za a karɓo shi ne daga ƙasashen waje, to dole a sami sahalewar majalisar tarayya, wanda kuma wannan dokar ba ta yi tanadin cewa in za a ci bashi a ce sai an nemi public hearing cewa menene ra'ayin yan kasa ba. Abinda dokar ta yi tanadi shine a nemi sahalewar majalisa.
Takaddamar daidaika bata wuce auna nauyin waɗannan kuɗaɗe da aka ce za a ciyo bashin su ba, da kuma aikin da aka ce za a yi da su. A yayin da wasu ke da hanzari na cewa akwai ma buƙatar sanin ta inda za a biya bashin bayan an karɓo shi. Kenan a wannan gaba masana tattalin arziki su ma suna da abin faɗe. Kuma hakan ta sa muka nemo Malam Abdulsalam Muhammad Kani domin ya gaya mana ƙalubalen da ke tattare da wannan lamari na ilimi kyauta a matsayinsa na malami da kuma ciyo bashin domin tabbatar da shi.
Shi maganar bada ilimi kyauta tsari ne mai kyau. To amma mun sha faɗa cewa a ilimance duk sanda za ka yi abu irin wannan akwai matakai guda hudu. Na farko ka tsaya ka gano nawa wannan abin zai ci. Muna cewa cost nawa ne kuɗin da ake bukata na ɗaya kenan. Na biyu ka tsaya ka gano ta ina za a samu wannan kuɗaɗen, kaga sources ɗin kuɗaɗen kenan. Na uku to akwai abin da ake cewa pilot testing. Ka soma gwada abin ka zabi kamar gwale na Sarawa municipal kai wata 6 kana yin abu. Zai yu idan zai yu sai mataki na ƙarshe abin da ake cewa implementation. So idan ka kalla sanda aka yi taro a gidan gwamnati su Professor Abdulrashid da manya-manyan malaman Jami'ar Bayero sun faɗa wa gwamnati cewa kina da yakinin kuɗaɗen da za a kashe. Na dai farko gwamnati ma bata san cewa nawa ne kuɗin da ake bukata ba, kuma gwamna sanda aka rantsar da shi bayan ya ci zabe ai ya faɗa al'umma jihar Kano cewa yayi tanajin kuɗaɗen da za a yi wannan abu. Kaga bincike ya tabbata ƙananan hukumomi ne za su kadiwar dukiyansu. Kaga za ka iya cewa aikace-aikace da ya kamata ƙananan hukumomi su yi ba za su iya gudanarwa ba. Sannan wannan abin a mahanga ta ilimi zai iya kawo ƙaruwar talauci a rashin aikin yi da abubuwa masu kama da haka. Domin wannan kuɗaɗen da gwamnati bata ciwo bashi ba, za ki iya amfani da kuɗin wajen ba wa mutane ayyukan yi, za ki iya yaƙar talauci da abubuwa masu kama da haka. Dama shi free education ɗin me aka ce za a yi musu? Magana ne na alli da ƴan ƙananan abubuwa. So idan ka kamanta buƙatar makarantun ka kalli kuɗin zaka ce maganar gaskiya bai kamata shi gwamna ya tsallaka ya ci wannan bashin ba. Kuma ni da zan ba da shawara guda ɗaya, abin da ya kamata gwamna ya yi ya koma ya kalli waccan dokar biyan fansho da aka yi ta gwamnoni lokacin Malam Ibrahim Shekarau. In ya soke ta za a samu kuɗaɗen shiga. Sannan abu na biyu ta kanta gwamnati din kuɗaɗe da ake kashewa wajen gudanar da gwamnati ajibaizoji da ake da abubuwa masu kama da haka, inda gwamnan jihar Kano zai tsuke bakin aljihu iya harajin da ake samu da abin da muke samu daga lalitar gwamnatin tarayya daga gudunmuwar da irin su DFID da waye suke bayarwa, bai kamata a ce gwamnatin jihar Kano sai ta tsallaka ta ciwo bashi ba.
Abdulsalam Muhammad Kani kenan malami a sashen nazarin tattalin arziki a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi dake Kano. Wayoyi da akan ce a dan tafiya ya ba mu damar yin duba ga wannan manufa ta ilimi kyauta tun daga tsohuwar gwamnatin da ta gabata, wadda idan ba a manta ba a zamanin fara aiki da wannan manufa ne Malam Tajuddin Gambo ke rike da matsayin kwamishinan ilimi a jihar ta Kano. Cikin wata tattaunawar baya-bayan nan da muka yi da shi mun ji gabar da yake ƙarin haske kan kuɗin da za a kashe na daga bukatun waɗannan makarantu da muke da su a Kano, wanda shi a wancan lokaci ma ilimi kyautar ya hada har da manyan makarantu.
Shi fa ilimin kai wanda ake kashewa, abin da ake kashewa a sannan ba ya wuce biliyan 1 da miliyan 500 abin da ake kashewa kenan
a wannan lokaci wanda za a bada ilimin kyauta.
Yanzu ka ga misali a secondary school sai mu gano cewa iyaye suna biyan kuɗin makaranta miliyan 150 suke biya duk tam.
Kuɗin nan da ake karba naira 750 ko 1000 da wani abu.
To in kallisa fa su a tam ana biyan miliyan 150 ne
a tam
ɗaya. Kaga a shekara kenan miliyan 450 kenan. Su kuma wanda suke university guda polytechnic da sauransu da aka ja kai service sai ga ana kashe sama da biliyan 1 da biliyan 300 haka abinda ake kashe ake. Duka dai in kai lissafi kai round din suka ce biliyan 2 ake kashewa. Da aka zo aka kawo wannan lissafin sai mai girma Ayyu Musa kun ku sai ce to in dai biliyan 2 ce za ta hana yara su je karatu gwamnati ta dauki nauyi duk tam sai aiko da ministry of education miliyan 150 shi malaba makarantu idan su biya makarantun su su kuma na higher education ana biya makarantun makarantun idan
na manyan
makarantu ana biya direct sannan abin da gwamnati za ta kashe akan wannan tsarin da ko yanzu ne kace za ta kashe biliyan 2 ko za ta kashe kowanne yaro ya je karatu a secondary kuma ya karatu a gaban secondary
Malam Tajuddin Gambo kenan tsohon commissioner ilimi na gwamnatin jihar Kano.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Salisu Baffayo, Khalid Shattima, Adam Suleiman da Umma Suleiman. Ibrahim Isaac dan uwarno da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.